daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum. Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama muta Alpha Radio. Sannan za iya jin matanar kinso a voahausa.com ko kuma sashihausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fadi tare da ni Amina Bahari Auna.
Sauraro a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 29 ga watan Yuli na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan kudaden da kasashen ketare suka maida baitin malam Najeriya.
Kwanan da suka gabata aka kafa kwamitin sa ido akan yadda za a sarrafa kudaden da kasashen ketare suka dawo Najeriya da su daga asusun ajiyar mukarraban marigayi Janar Sani Abacha bisa yarjejeniya.
Kuma a yan shekarun baya da aka samo wasu kudade daga kasar Switzerland, gwamnatin tarayya ta ce za a bawa yan wasu jahohi 5,500, abin da ya ta jawo cece-kuce. Yau shirin namu zai duba irin wannan muhawarar da aka yi a wancan lokacin.
Ta jama'a sai ku kasance tare da mu don sauraron shirin yau da gobe.
To ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tsakuro mana wannan tattaunawar da ta yi daga cikin kayan tarihin mu. Mun dauko wannan muhawara ne domin mu tunatar da jama'a yadda aka yi a wancan karan, saboda duk mun sa ido mu ga bayanan da kwamitin za ta bayar kuma yadda za a aiwatar. Ga zauren tattaunawar.
Jama'a, muna muku maraba da zuwa wannan zaure na yau da gobe. Da a yau nake tare da baki na mutum hudu kuma zamu yi muhawara ne akan wani batu da ya shafi al'umma. Gwamnatin Najeriya ta samu kuɗi daga kasar Switzerland. Wannan kuɗi dalar Amurka miliyan 322 sune kuɗaɗe da aka karba daga cikin kuɗaɗen da tsohon shugaban kasa Sani Abacha ya ajiyar su a kasashen waje. Kuma wa'annan kudade shugaban kasa ya ce za a rarraba shi ma wasu jihohi 19. Ba wai gwamnatocin jihohin za a ba ba, a'a za a ba mutanen da ke wa'annan jihohi. Za a ba mutum 3,200 naira 5,500. To idan aka ba da wannan naira 5,500, wato za a kashe kenan kudi biliyan 1 da miliyan 510. Idan an ba mutum 3,200 naira 5,500, to bayan an yi haka za a samu balance, wato ragowa na biliyan 114 da miliyan 410, abinda zai rage kenan a cikin kudin. Saboda idan yanzu kuka canza wannan kudi dalar Amurka miliyan 322, in an canza shi a naira za a samu biliyan 115 da miliyan 920, kwatankwacin sa kenan. To sannan aka rarraba wa mutum 3,200, ga abin da za a kashe ga kuma abin da zai ragu. To shin tambaya anan ita ce menene alfanun raba wa'annan kudade? Wato abin da zamu yi muhawara akai kenan, sannan mu yi ittifaki akan wani abu da ya dace a yi wa al'umman kasa. To ina da baki hudu kamar yadda na faɗi da farko. Akwai Alhaji Abdullahi Garba da Alhaji Muhammad Jamu da Hajiya Rabi Abdullahi da kuma Musa Gambo Yakana, wanda yayo takakkiya daga Zaria. To bari mu fara da kai Malam Musa ko kuma Alhaji Musa Gambo Yakana. Ya kake kallon wannan batu ne kam? to alhamdulillah lallai ni kan wannan rabon kuɗi da aka ce ra'ayi na 2500 ba ta gamsar da ni ba domin ba shine damuwan talaka ba an ce ka koya ma mutum kamun kifi ne ba ka bashi kifi ba idan an ce a rinka ba matasa naira 2500 idan sun gama mulkin su wata gwamnatin za ta dasa ta ci gaba da ba su 2500 din nan lallai babu alfanu akwai asibitocin mu wanda ana cikin wani hali wanda mafi akasari asibitocin nan talakawa ne wanda zaki ga aksanadin 2500 mace ta zo haihuwa ta iya ta mutu sakamakon babu magani koko wani abu da aka ce hoto wannan 500 asibiti kan gara yakan gagara mace in tana da juna biyu saboda halin kuncin rayuwa to idan da da gaske suke yi suna so su taimaki matasa ba ya ba su 2500 ya kamata su yi ba akwai kamfanoni da masana'antu da ya kamata a tada da su don wannan kudade waɗanda za a ɗibi matasan mu a sasa a wannan wuri wanda abin da za su samu ma yafi 2500 din nan kuma ita kanta gwamnati za ta samu fiye da riba fiye da abin da ake tunani
to bari zo gare ka Alhaji Abdullahi ya kake kallon wannan al'amari ne matsayin nan da gwamnati ta dauka yanzu
ajiya Madina alhamdulillahi wannan harka ne da gwamnati ta kawo ita gwamnati kullun ana so ne daman ta kawo sauƙin rayuwa wa al'umma kuma yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ka wannan gwamnati kuma waɗannan abubuwa da ake so a yi na taimakon talaka gaskiyar magana shine ba wai maganan kuɗi bane yanzu magana ne na ya za a yi a ɗora talaka kan layin da rayuwarsa za ta gyaru saboda ya wahala a zaɓe ya wahala wajen kawo masu zaɓe kuma kusan bai ga komai a ƙasa ba to ka kin ga wato anan idan ka ba mutum 2500 wani ma ba za ta kai minti 5 ba a hannunsa kuɗin ta ƙare gobe kuma ya zai to wannan magana da ake ciki shine wato akwai abubuwa da yawa wanda gwamnati ya kamata ta duba ba wai ta dau kuɗi ta ba mutum ba kamar misali bangaren noma in gwamnati tana ga wannan harka ta taimakon mutane 2500 yayi to sai ta sa kowane local government a Najeriya ta bude dan gona ko wani abu da za a zo a training matasa wanda za a ba su training ayi musu komai sai a ba su dan abun da za su je akwai training na fannin kiwo akwai training na fannin wani shuka akwai irin aikin lambu da sauransu to waɗannan abubuwa ne wanda za su iya inganta rayuwar wa talaka ko kuma matashi amma dan ka dau 2500 ka bashi wannan abu ne na siyasa wanda a da mun yi shi a gwamnatoci da suka yi ta mana kayayyaki suka dinga mana zamba cikin aminci suka dinga abubuwa wanda bai kama da halin dan adam ba to amma mu wannan gwamnati da muke gani ta riga ta fito ta nuna fiskanta cewa mai adalci ne tana so ta kyautata duk da da an da ne aka samu wannan kudin ma ba za ka ji ba sai dai ka ji kawai an raba su a cikin daki an watse to amma har yanzu an kai ga ana samun wannan abu kuma na fito da shi to ya kamata a duba wani gurare ne za a iya taimakon mutane akwai kamfanoni da suke Najeriya akwai abin da ake cewa public private partnership gwamnati sai ta duba kamfanoni wanda kamfanoni za su iya daukan matasan da za a ba su 2500 din nan ko dattawan da za su 2500 din nan
to bari zo ga Muhammad Jamu kana ganin wannan al'amari siyasa ce Jamu
to na farko dai ita duk harka wacce aka dauko wacce ake tunanin za a yi taimako na al'umma akan ta dole irin wannan lokaci especially yanzu da Najeriya ta samu kanta a cikin an zabe ta ita ce kasa wacce ta bi kowace kasa talauci yanzu a cikin duniya gaba daya to abu ne wanda idan aka ce za a taimaka din to ba za ka ki ba to amma duk da dai ba mu san bayanin wani irin mutane ake tunanin za a taimakawa ba to amma zan so in dai har za a bayar da 2500 din mu ajiye siyasa a gefe akwai mata waɗanda kamar wasu sana'ar su yin kosai ne suke yi wasu matan kuma zaka ga kawai harkar kuli-kuli ne dan man gida waɗanda suke a gida suke yi ko wasu ƴan mayika na shafe-shafe to inda gwamnati ne zan iya ba ta wata satar ansa akan waɗannan kuɗaɗe da take so ta bayar to ta ajiye kowa a gefe ta je ta nemo irin waɗannan matan wanda kawai harkan koko sai ne suke yi ko harkan man gida suke yi ko harkan kuli-kuli suke yi su waɗannan matan su ne kadai wanda zaka iya ba 2500 din nan to za su ga kamar kai musu komi ne a rayuwa saboda sana'ar da suke yi dama an ka tsaya ka duba ka ga jarin nata duk gaba ɗaya nawa ne an sai wake, an sai mai, an sai dan kwaskan da ake yin kosai da sauransu. So naira 2,500 din in ka ba su kace su ƙara a cikin harkar sana'arsu da kake yi, to lalle lalle ka taimaka musu a rayuwarsu. To wannan abu ne kawai za a yi, sai mu ce ba siyasa bane ba, an yi domin a taimaka mutane ne. Saboda abin da nake ji musu tsoro shine kar yanzu a ce lokacin zabe ya zo a ce to shikenan a tafi a je a samu matasa, domin ana ganin cewa idan aka ba su wannan 2,500 din watakila za ta sa su fito su yi zabe idan shekarar zabe ta zo. Wannan dubba zai fitar da su ba, domin ba abu bane ba wanda zai canza rayuwar kowa. Naira 2,500 din yanzu idan ka ba matashi ita, ina tabbatar miki dan zage-zagen ofisoshi da yake ya hau mota daga nan ya tafi can, daga nan ya tafi can, kan kace menene ya kashe kudin. So wannan batu kawai da nake gaya miki akan cewa a nemo mata a taimakawa da waɗannan kudaden shine kadai abin da za mu iya dauka yanzu, kuma mu kalle shi ba ta fagen siyasa ba, amma a fage ne na wanda za ta taimaka wa al'umma.
Hajiya Rabi, me kika gani ne a wannan batun?
To barka. Na san Baba Buhari yana son taimako, yana kokari yi aiki, amma wannan taimakon ba zai yi ba. Saboda me? Saboda da mun san cewa akwai gonakin gwamnati wanda ake budewa, mutane suna zuwa su yi aiki, akwai ma wanda suka iya noma, akwai wanda suka iya girbi, akwai wanda su iya abubuwa dai daban-daban na goma. Daga ƙarshe aka akwai abu da kira silos ne, ko me ake kiran shi, inda ake zuba amfanin gona na gwamnati. To ni na ganin kamar maimakon a je a rabawa mutane kuɗi, kuma ga wani kuɗin zai rage, a je kowane je a samu babban gona a sa duk mai so. Ana akwai abu da ake cewa 18% ko na albashin mutane, duk wanda yake so ya samu albashi ya koma gonan nan. Akwai wanda zai iya, ana kiran shi digging ko da Hausa mai. To a je a yi daga ƙarshe a samu wannan amfanin gonan, a je a nemi kasuwa, a saida wayannan ribar gonan, a dawo a ci gaba da noma. Duk wanda ya san yana so ya zauna ya taimaki kanshi ya ci gaba da wannan harkar noman, wanda bai so ya taimaki kanshi to ya je ya yi ta roƙo. Kuma akwai abin da mu kira NDE na masu koyan aiki. Da ana koyan aiki, ana ba mutane kekunan ɗinki, duk salon ne ko menene, babin abubuwa duk ana badawa. Me ya same su yanzu? Ana ta kirkiro da abubuwa a koma jiya, kuma a samu committee in za a yi wani abu, duk wani mataki, amma ba dai 2,500 din nan ba. Duk 2,500 ba wani abu bane. A je a san inda za a yi, a samu committee kamar task force da za ta bi ta ga an bude wani abin da zai taimake jama'a, ba kowa sana'a, ya fi raba ma mutane kuɗi.
Alhaji Musa, baka ganin an bude wata hanya ce na satan kuɗaɗen nan?
To lalle kan wannan 2,500 din da suka ce za su raba, akwai siyasa a cikinta. To 2,500 din nan ni a tunanina za su raba ma 'yan bangan siyasan su ne, ba ma wanda ya cancanta a ba. Domin so da yin bani manta a tafsirin azumi, na ji wani malami ya a cikin tafsirin sa yana cewa akwai wani gwamna wanda ya ce zai taimaki masulta da jari, sai aka kawo sunaye da adadin kuɗin da za a ba su. Sai gwamna nan yake aka faɗa ma gwamna nan satan ansa, aka ce mafi akasari waɗanda aka rubuta sunayensu a cikin waɗanda za a taimaka ba masulta ba ne, daga 'ya'yan kwamishinoni ne, sai 'ya'yan jami'an gwamnatin jiha. Sai ya ce duk a tara mishi su, da aka tara mishi su aka zo su a mota, sai aka je bakin ruwa, ya ce to kowa ya shiga ruwa ya su. Sai aka ga ƴan kalilan ne masulta. To ko da wannan 2,500 din da suka ce za su bayar mu, ni ban yarda ma gwamnatin Buhari akan adalin gwamnati ba ce. San rai ne za a yi su ba wanda za su ba, mafi akasari duk da su masu wadata ne, ƴaƴansu da yaransu da yaran aikin san gida su za su ba 2,500, ba wanda ya cancanta a ba. Kuma ban ga amfanin ma ba da 2,500 din nan ba, inda gaske ne ga inda talaka yake cikin wani hali, asibitocin mu babu magani, ana cikin wani hali, akan kuɗi ɗan ƙalilan sai a mutu. Manyan asibitocin mu babu na'urai, inda gaske ne ai abin da kowa zai amfana ba wasu ɓangare ba.
Abdullahi mai kace?
To ni a matsayina ina ga kamar mun sha bamban da shi maganan wanda ya magana. Kullum in za ka yi zato, ka yi zato mai kyau kuma na alheri. Buhari nan shi ba da shi aka kashe kowa ƙasar nan ba, ba da shi aka sace kuɗin ƙasar nan ba, ba da shi aka yaudare mu a ƙasar nan ba. Dan kawai ya ce a gyara, ko ya ce a dawo talaka da dukiyarsa, shi ne zai zama mai laifi. To anan kaga in baka yi kanka adalci ba, kace kai cewa wannan gwamnati ba ta da adalci, to kamar kai ne kace in ka mutu za ka shiga wuta.
dole ka yi wa kanka tunani na alheri.
Wannan
magana da nake yi, magana an ce shi ya ce wai wai kasar nan tafi kowane kasa talauci. Shin me ya wannan talaucin shine akwai waɗanda suka damfare mu suka sace kudin nan. Muna karkashin gwamnati daya, muna karkashin Najeriya daya, muna karkashin constitution daya, wani ya saci trillion, wani ya saci budget din Najeriya na shekara 10, wani ya saci biliyon 100, kuma ka ni ba inda miliyon 10, kuma ka ce wai mu zauna lafiya. To a duk duniya mahaukata guda biyu ne, da wanda aka zalunta yace yana so a zauna lafiya, da shi azzalimin da ya zalunci kuma yana so a zauna lafiya.
Suwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa sun mayar da mugawa talaka ka bar kuka kuri arka yancinka kare makamanka ita za ta cece ka latino da sardauna premium arewana ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana wai wayo ga yan baya sun face akan hanya wa zuciya ruki na duniya talaka ka bar kuka kuri arka yancinka kare makamanka ita za ta cece ka kuri arka yancinka kare makamanka kar a zo a rode ka don ka sai da yancinka makiya suke gunka in ko ka ki kai hauka ka bar da damarka talaka ka bar kuka
dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe.
Yanzu kuma ga ci gaban tattaunawar.
Jamu ka ce kana da ja.
To ni jan da nake da shi yana kokarin ya kawo gyara ne ya nuna cewa komai yana tafiya daidai tunda sama tana da kyau. To amma ni abin da nake so in ce ai ba a da ma'aikata, ba a da ma'aikata. Mun yadda kowa yana iya yabon Muhammadu Buhari ya ce mutumin kirki ne shi ba barawo bane ba shi da tarihin wannan. To amma ka zo ka zage mutane, ka zage kanka da mutanen da ba ma'aikata bane ba, wanda babu kishin kasan a tare da su, wanda babu tunanin yanda za a yi gyaran a tsakanin su akan harkar kasar, wanda babu wani abin da suke da shi, kawai suna zaune sun zama yan abi shata a shakida ne, babu wani abin kawo gyara da suke a cikin wannan kasar. Ai babu yanda za a yi ka kawo mana wannan magana. Muna cikin wani irin hali, mun shiga wani irin tabarbarewa, ba a taba samun lokaci ba waɗanda kashe-kashe suke ta faruwa a cikin kasar nan. Ana ta sace dan adam, ana cikin wani irin yanayi, mutane suna cikin talauci, ana cikin wahala. Kawai shi ne jan da nake da shi.
Akwai abin da ake zuwa idan kana in kana so ka ji labarin wuta ka tambayi fili.
Muna so mu ji menene hujjanka na kuma Buhari bai kashe kowa ba, su wancan san kashe wale.
Idan an ce aka ce kana so ka ji labarin wuta, kar ka tambayi da huwa, kar ka tambayi balangu, ka tambayi tsire ce shi tsirara ma aka masa a gaban wuta. Buhari ya zo ya samu kansa a matsayin Najeriya ta gurbata, an lalata Najeriya. Buhari a record ɗinsa ba inda aka taba kaba shi da sata.
To mun ji bari mu dawo batun gyara.
Yana neman mulki nan, so ho yana neman mulki
nan. Wannan maganan 2500
ba shi ya kamata yi gyara ba.
2500 ake ba. Ni din nan akwai mutanen da a Bank of Industry akwai ni nayi jagora an ba mutum 50,000 a wannan gwamnati.
Kasan nan cikin da malmalewa. Kasashen da cigaba da suka cigaba ai sukan idan suka ga mulki ya da malmale musu ba za su iya ba suka sokato ai sauka mana in ta da malmale ta da malmale miki
da ba ko ya gane cewa ni fa daga notice nazo. Notice din nan zaman da muka yi mun yi zaman inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Shi yasa na kawo maganar tsire, in kana son jin labarin wuta ka tambayi tsire. Mu din nan da iyalanmu an fidda mu haide kai ban kwana da mutum ko a dawo da ganga ko ka dawo da rai. Kuma a zamanin waccar gwamnati ne ta Buris ta bari ana kashe mutane, kuma har yanzu kisan da ake wayancan mu jami'o'in wayancan gwamnatin su suke kashe mutane. Kuma ban ga hujja cewa in
wannan lokacin kuma da ake kashe mutane
har za ka zo ka kawo magana, idan har za ka kawo maganar cewa Buhari ya tsaya yana gani ana kashe mutane, Buhari nan ba Allah bane. Buhari nan kuma ba a taba yin gwamnati jimana ba a taba yin gwamnati
da to mu nemi gyara bari mu tambaye Haji Arabi
to bari zan sa baki kin san komai da maza daban ne su yaki yanzu to mu dai muna so mu ce kasar nan namu ne kuma ba inda zamu tafi sai wannan kasar muna cikin shi na je wayan saurare ban samu dadin da nake samu a wannan kasar Najeriya ba a duba abin da ke faruwa a duk duniya zo kici a yawa wani wurin ma ana gudu ba wurin zuwa mace sai ta haihu ta jinjiri ta gudu ana ji ana gani da ciki haka ta haihuwa hanya ta tafi abinta to saboda haka ina fadin wayan sauraren ma annan Najeriya ko miki ko musa wannan kasar mu ne da 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 yanzu mu rinka fatan alheri Allah canza mana kasa ya zama mai kyau na farko kenan abinda kawai laifin da gwamnati take da shi ba wannan gwamnati ko wani gwamnatin Najeriya shine buyan gaskiya suna da
ba su bayyana gaskiya
ba su bayyana abinda ke faruwa su wane ne suke ciki wane ne ke kawo bindigogi kasar nan da ake rikici
shine gaskiya
su wa suke cin kudi ba a so a fadi mutane da suna mai da kudi ba a so a fadi sunan su ana zagin shugabanni ga kuma dai laifi a gefe ana boyewa me aka ce saboda haka mu dai muna fatan dan Allah ai ma kasar nan addu'a mutum daya fa bai iya gyaran kasar nan ba zai yiwu ba sai kowa ya yi aikin shi da mu mun da muke zaune a gefe da mazan da masu rike matsayin da kotuna da majalisa kuma fada cikin manyan mutanen shine yake dada lalace mana kasa sai an kawo kai daya a san cewa wannan kasan fa duk wani matsayin da kake da shi fa ba naka bane na jama'a ne
bari zo gare ka Alhaji Musa shawarar ka saboda lokaci ya fara daga mana hannu
to alhamdulillah lalle shawara ta ga wannan mahukun ga wannan gwamnatin kamar yanda Hajiya take magana mulki ba na mutum daya bane to su aje girman kai kuma ai shi Buhari nan lokacin da ya ce ba ruwan shi da party duk wanda ya cancanta suka ga yana zai kawo ma kasa ci gaba da shi za a yi amma sai muka ga aka san haka wanda yake so ya kwanta mishi a rai shi yake sa su akan kujeru akan kujeru manyan mukamai mun wata muradu nashi domin ba za mu ci muradin yan kasa ba kamar maganar da ake fadin yanda wannan Alhaji yake fadin cewa da an yi gudu in ka ce an samu zaman lafiya yanzu ka je ka tambayi yan zamfar ka ce suna cikin zaman lafiya ka tambayi yan Birnin Gwari ka ce suna zaman lafiya abinda ya auku a Maiduguri da Yobe da Adarmawa shi yake aukuwa a Zamfara da Birnin Gwari shi yake aukuwa a jihar Kaduna da jihar Plateau yanzu ka ga da Benue da su Taraba duk a wannan gwamnatin ne kuma shi in ba kuma ta akwai alƙawarin da suka yi duk jahan da aka samu matsala ya inda gwamnati ba ta da hannu a ciki police commissioner jahan ya kamata a ce an soke shi ya kamata a ce gwamnan an dakatar da shi kamar yadda aka taba gwamnan Plateau inda gaske gyara ake so a yi duk wanda aka san yana da hannu a kashe-kashe ya kamata a hukunta shi to amma sai muka ga ba haka ba a ƙasa ta irin ta Najeriya akan naira 20 dan sanda zai dan shagiyar shi ya bushi iska ya buga ma mutum dindiga yanzu misali kiga irin kaban abin da ya auku a Zaria ai kashi kashi aka yi ba wani bane a wannan gwamnatin ne kuma suna ana ka a duk kasan duniya to in shugabanni na arziki ne suna kishin talakawan su yanzu abani manta shugaban kasan Turkiya zai fita kasa ne wata rana mutum ɗaya ne zai fado daga saman bene ya ajiye fita wajen nan nashi yazo yana roko akan cewa yayi hakuri ya sako yayi hakuri ya sako amma a kasa ta irin na Najeriya zaki ga mahukuntan kasa su suke kashi talakawan su kuma shugabannin
dawo ga Abdullahi ya bada shawara ta
karshe to ni shawara da zan bari shine na farko mutane namu na arewa da kusan ba sa gane salon mulki ya kamata su gane ba a taba yin gwamnati da taba gwamnonin Najeriya kudi irin gwamnatin nan ba ni gwamna na ya samu kudi sama da biliyan 30
to yanzu gwamnoni an ba su bail out ko gwamnati ta ba su bail out sun sace ina ga kudin da aka ce za a ba mutane su 2500
zai aikin shugaban kasa ya aikin dan majalisa ya aikin gwamna ya aikin kotu ba ya kamata a gane cewa kowa da irin aikinsa kuma Najeriya nan tamu ce kuma fada da ake a guraren nan akwai waɗanda su suke siyo makamen nan saboda zafin ba su da gwamnati zafin an daina satan kuɗi zafin cewa ku dawo talaka da kuɗaɗen su suna ganin cewa gwamnati akwai waɗanda ma shi kansa shugaban kasar nan fa Allah ne rayar da shi saboda haka ina so in gaya miki cewa duk mutumin da ba zai fahimci yanzu an ce a gwamnati an ce akwai a gwamnatance an ce akwai executive akwai legislators akwai kuma judiciary kowa da bangaren aikin sa. To komai sai a dauko a laptawa Buhari. Koma sai a dauko a laptawa Buhari.
Yanzu wannan 2500 da za a bayar shine maganin wa'annan abubuwan talauci gaba
daya. 2500 da ake magana shi yasa muka kawo shawarwarin yaya za a yi a bayar wa mutane su amfana kuma amfana mai inganci. Ba wai 2500 a baka ka je ka kashe ba. Kuma wanda suke tunanin cewa ƴan baran da za a ba wa wannan ba haka bane. Ni na gaya miki Hajiya, na jagoranci mutum sama da 50 a gwamnatin nan an ba su 50,000 a Bank of Industry. Kuma duk wanda suke magana nan su je su nema da mutanen sa ko mutum 1000 kai za a ba su.
Kuma ba jamu mai shawara ka ta ƙarshe.
To ni dai shawara ta kawai jan hankali zan yi ga gwamnati. Matsalar ƴan Najeriya yanzu dai ba daban 2500 shine matsalar mu ba. Matsaloli suna da yawa. Dole gwamnati ta zo ta yi gyara akan abubuwa waɗanda su ne duk za su magance waɗannan abubuwa. Magana ce ake ta yanda za a yanke talauci a cikin ƙasar nan. Ta yaya za a yanke talauci a cikin ƙasar nan? Na ɗaya, gwamnati sai ta yi kokari a wajen harkar wutar lantarki, ta yi kokari ta gyara ta. Domin idan ba a yi gyaran wutar lantarki babu inda za mu je a cikin wannan ƙasar, kullum zage waje ɗaya za mu ƙara yi. Na biyu, gwamnati sai ta zo ta yi gyara akan yanda bankuna na ƙasar za su rinƙa taimakawa ƴan kasuwanni musamman waɗanda suke da masana'antu waɗanda suke sarrafa yin abubuwa, because domin su waɗannan masana'antu su ne wuraren da za su rinka ɗaukewa gwamnati nauyi, kuma a rinka samun ma'aikata suna ɗaukan ma'aikata da sauran suna rage wa gwamnati nauyi a kai. To dole sai an zo an yi gyara yanda idan waɗannan masu ƙananan masana'antu suna neman bashi a wajen gwamnati, a wajen bankunan nan za su rinka samun abubuwan nan tare da sauki. Na uku, abin da gwamnati ya kamata ta ƙara yi shine ta ƙara hulɗa, ɗaura hulɗar zamantakewa da ita da ƙasashe waɗanda suke kusa da mu. Domin duk waɗanda suke da ƙananan masana'antun nan suka sarrafa abubuwansu za su rinka samun wuraren da za su rinka zuwa su rinka sai da abubuwansu suna samun ribarsu. To ina giya miki tabbaci idan gwamnati za ta yi gyara akan wannan abin ba sai ma an zo ana tunanin yanda za a rinka raba mutane 2500 ba a shekarar zabe domin a ji hankalinsu akan harkar zabe. Zai zama na cewa mutane za su rinka zaben gwamnatin. Ko so ne ne ma ta yi ta yi, amma in ba haka ba.
Shi kenan, lokaci ya kawo jiki. Za mu ci gaba da hirar nan bayan an kammala.
Buhari nan
Hajiya. To ai kin ba da shawara Hajiya, na ga kin ba da shawara kin ce ƙasa ta mu cewa ai waye to ƙara?
Ƙarin da zan yi shi ne, yanzu hankalin kowa ya tashi, akwai yunwa. A buɗe shagunan gwamnati inda ake ajiye abinci. A bada abinci a je a raba ma mutane abinci tukuna. Kyau, a ba maimakon 2500 a ba su abinci a raba. Ana bada gwamnati da suna bada abinci ai. Ana raba, ana auna kamar masara ko gero ko dawa, ana ba mutane da inda na sani. Saboda haka kuma jama'a su rinka yi hakuri. Wannan shugaban kasan ba na yare daya bane. Saboda haka wannan gwamnati ba gwamnati na yare daya bane. Kar Najeriya su maida shugaban kasa ya zama na yare daya. Saboda haka jama'a ku yi hakuri, a zauna lafiya, a koma addu'o'i, mu zauna lafiya, mu gama zaben mu lafiya. Kuma in an ci zabe, gwamnati kare zama na party daya, ya zama na kowa da kowa.
To, lokaci ya kawo jiki, anan zamu dasa aya. Gaba ɗaya dai an yi ittifaki cewa raba 2500 dai ba shine alfanu ba a yanzu. Abin da ya kamata shine a je a zuba waɗannan kuɗaɗe a wasu masana'antu da za su ba matasa ayyuka da waɗanda ba su da ƙarfi, duka da asibitoci a zuba magunguna da makarantu, a gyaggyara dai abubuwa da talaka zai ji daɗin rayuwa. Ba wai a raba ma mutane 2500 ba. A nan a madadin Abdullahi Garba da Muhammad Jamo da Rabi Abdullahi da Musa Gamboya Kana, ni Madina Dauda da na jara gamar shirin daga ɗakin watsa shirye-shiryenmu ta birnin tarayya Abuja, nake cewa ku kasance tare da mu nan gaba.
Saurare, da fatan wannan ya farfado muku da abubuwan da kuka manta. Yanzu sai jiran abinda kwamitin sa ido akan kuɗaɗen da aka maidowa baitul mali za su ce. Kuma anan ne muka kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da Titan gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa, ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.